الطيب والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa da ku a cikin waɗannan darussa masu albarka, a cikin waɗannan darussa waɗanda muke yin bayani game da littafin Abdurrahman al-Akhtari, wanda yana ɗaya daga cikin littattafai waɗanda aka wallafa su a kan mazhabar Imam Malik a wannan dare na Juma'a, wanda shi ne daren 20 ga watan Zulqa'ada na shekara ta 1439, wanda ya daidai da 2 ga watan August na shekara ta 2018. Muna nan muna farko-farkon wannan littafi na halari, inda muka yi bayani a satin da ya wuce, awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tashihu imanihi ko ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة سيتم والصيام. أنا ما قلت يا أبو كراتين ده ما كنا إيش تو من يبياني أكن طهارة أتكيتش من يبياني كم أكن أزني شما أتكيتش وانين إذا يتنا منا manufofi guda uku waɗanda suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta sallah cikin darasin da ya gabata. Manufofi guda uku waɗanda suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da sallah. Na mutum ɗaya ne ya ɗaga hannu, sai yawa kuma ya kuma ka ɗaga rabin hannu. Na bismillah, mana ɗayan da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin dalilan da ya sa aka shara'anta sallah. Me dalili a sana? Wa aqimis salata li dhikri. Sai kuma wanne? Sai kuma ne shi ta sai waye zai ƙaru wani ɗaya? Na? To mala. Mummuna. Yawwa, hani da mummuna ko? In ka ga kana sallah kuma mutum yana sallah yana ci gaba da zina da sata, to akwai kushin ma ka sallata shi. Me dalili a kan haka? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tayyib. Na'u. Na'am, malai su biya ta daga ni, malai su wani ne na'u? Wannan sallar jam'i kenan. Amma sallah a karan kanta. Ata mun yi bayani akan manufofin sallah, sai kuma muka zo muka yi bayani akan manufofin sallolin da ake yin su a cikin. Na'am, na wangu. Eh, kankara zunubai ko? Sallah tana daga cikin sauban kankara zunubai. Me dalili akan haka? Sannan ya ce sallah zuwa wata sallah suna kankara abin da yake tsakaninsu. Sannan kuma ya ce misalin salloli guda biyar, kuma misalin mutum ne da yake wanka kullum a ƙura masu biyar ko fa abin da zai rabu na kyauɗa, to haka su ma salloli guda biyar. Ɗayyib. Azumi kuwa ya zai kawo mana manufofi guda waɗanda suka sa Allah ya shara'anta azumi. Sai ka ɗaga hannu ko? Yawwa, na farko shi ne taqwa ko? Tsoron Allah. Me dalili a kan haka? Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم سيكم وانيني نبيو معنى أنا أتكلم كأو جنسام اللاتيا سوى دلوا كتير جا ور hanjin mutun take dan hutawa wajen tata abinci yana ƙara masa lafiya a jikin sa haka ne wasu malaman sun fada haka ne to na uku yawa masu kuɗi za su dinga tuna wahalar da talaka yake ci to dama hukun shaukun ce uku muka yi ko to yanzu saura ɗayan ne ya rage mana yanzu muna son manufofin shari'a guda uku waɗanda suka sa Allah maɗaukakin sarki umarni da babin ɗahara dukan shi. Na'am. Manufar da ta sa Allah ya yi umarni da alwala da wankan janaba da duka waɗannan babukan da suke da alaƙa da ɗahara. Na'am. Na'am mala. Ai wannan ba wannan tsarkin ake nufi ba. Na'am, ana magana akan tsarki ma'anawi da kuma tsarki wanda yake na dukiya da sauransu. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Na'am. Mana samun tsafta ko saboda kamar yadda muka faɗa akwai wasu bacteria suke cikin fatar ɗan adam wacce wannan wanka da alwala da ake yawan yi suna tafiyar da su ɗaya kenan na biyu abin da wannan muna son manufar da ta haɗa babin ɗaharar duka kai yanzu ga kana mana magana ne akan iya matsala guda ɗaya. Na'am. Me da ni? Wata kalmar ya kamata ka faɗa ba wannan shine kana iya cewa yin ɗahara biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ilimin usul yana daga cikin kalmomi na umarni da Allah yake amfani da su idan Allah ya yi babu ko manzansa ya yi babu to yana nufin Allah yana umarni da aikata shi kamar yadda annabi ya tsine wa abu to ko da ba a samu nassin da yake nuna wannan abin haram ba ne yana nuna haramun ne ko ya aibanta abu bi isa akul ashira ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham duk wannan alamomi ne da suke nuna haramun ne wannan harka to kun faɗi ɗaya kenan ko biyu sai wanne ne na uku na shine na zaba ɗin nan samun kariya daga to za ku iya haɗa haka cin shidanu da kuma cututtuka na malam yake cewa waye jibu alaihi an yi hafiza ala hududillah ya wajaba a gare shi ya kiyaye haddojin Allah haddojin Allah su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi inna allaha farada fara'iza fala tubayyi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha wa sakata an ashya'a rahmatan bikum min ghairi nisyanin fala tabhasu anha malushar shine wa hadda hududan fala tantahikuha ya sanya wasu iyakoki saboda kada ku keta su annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ala inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimu kowanne sarki yana da wasu iyakoki iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala sune abubuwan da Allah ya haramta ala kulli hal kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abubuwan da za su sa Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka samu daukaka a wajen shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da ibn abbas hadisi na 1940 na nawawiya ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai wannan yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajiduhu tujahaka ka kiyaye Allah zaka same shi a gabanka duk mutumin da kiyaye da yake Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai kiyaye shi zai kiyaye masa hatta gabansa kuma ya kiyaye mai rayuwar shi wani dattijo yayi tsalle ya tsallake wata fata sai mutane suka yi ta mamaki cewa gashi ya tsufa ya shekaru sun tafi amma kuma gashi irin yadda ya tsallaya tsallake wannan fata sai yake cewa jawarihun hafiznaha fi sigar fahafizaha Allah lana fil kibar yace gabai ne muka kiyaye su muna kanana saboda haka da muka girma sai Allah ya kiyaye mana su akwai hadisin mutanen nan da suka shiga kogo domin su fake sai ya zamanto kuma kogon ya rufe da su anan zaka kara gane muhimmancin kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala saboda haka lokacin da ya zamanto cewa sun kiyaye dokokin Allah sai suka ce da sunan su yanzu ba wani abu da zai mana amfani illa kawai kowa ya tuna wani abun alkhairi da ya taba yi ɗaya daga ciki yace ya Allah akwai wani da ya taba zuwa yi kwadugo wajena na bashi kuɗin shi ya raina ya tafi na ɗauki wannan kuɗin na dinga raino su na dinga raino na sai mai dabba wata rana yau ce da alama ta koro shi yazo yana neman wannan abin sai na ce masa duka wannan garkin kai kada na kani yace ha baya bawan Allah kakka mun intilance ce duka na kani duka na kani na biyu shi ma ya ce akwai lokacin da aka yi yunwa mai tsanani wanda wannan yunwar da aka yi mai tsanani ya sa akwai wata ƴan'uwarsa mai kyan gaske ta ce ya je ya kawo mata dinari 1000 zai yi zina da ita ya je ya nemo sai da suka cire kayansu ya zauna a tsakanin cinyoyinta sai ta ce masa ya Abdullah لا تفك الخاتم الا بحق kada ka buda abin da baka da haƙi a kansa na farkon da ya fada kogon ya fara budewa na biyu ma ya fara budewa shi ma ɗayan ya tawassuli da aikin alkhairin da yawa iyayensa to kaga wannan shine yake nuna maka fa'idar kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kai wani malami wanda wasu daga cikin ku sun san shi wanda suka taba yin daurar zuwa Madina shine shugaban daurorin Najeriya Sheikh Muhammad Abdullah Sarban yana ba da labari akwai wani makusancin sa kawai wani mugu ya tafi da shi dauji dan ya je ya cutar da shi kawai aka ga wani katon tsuntsu kamar mikiya yazo kawai ya dauki wannan mutumin sama da shi ba ƙara ganin shi ba sosai shine ifadillah ya faska ala kulli hal za ku ga misalai da yawa waɗanda suke tabbatar da irin waɗannan abubuwa in dai mutum yana biyayya ga Allah subhanahu wataala to Allah ba zai tabbata shi ba kaga biyayya ga Allah subhanahu wataala shine abin da ya fitar da annabi Yunus da ya shiga cikin kifi wazan nun iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi me ma'anar wazan nuni iz zahaba mughadiban wa zai fassara mana wazan nuni iz zahaba mughadiban me kenan na'am na bam yace da ma'awocin kifi lokacin da ya tafi cikin fushi kun yadda da fassara to wa yake da wata fassara haka ne ma'awocin kifi tabbas amma mughadiban din shin shine ma'anar mughadiban na'am haka ne to kun yadda ko akwai mai wata fassara to bismillah iz zahaba mughadiban to ai dai abu da yake ga fada me ma'anar mughadiban me to me ma'anar iz zahaba ghadiban da kuma iz zahaba mughadiban me bambanci tsakanin su a larabci idan nace zahaba fulanun zahaba muhammad ghadiban ko zahaba muhammad mughadiban me bambanci tsakanin Allahumma sani fassara alqur'ani yana da wahala sosai bari mu ji wancan malamin shine mughadiban idan yanzu aka ce da larabci baraba da kenan baraba na idan aka ce baraba me kenan na ya doki wani to baraba fa ya doki wani shi ma an doke shi to shine ma'anar mughadiban mana yayi fushi da mutanen sa mutanen shi ma sun yi fushi da shi shine ma'anar izzahaba mughadiban mana yayi fushi da mutanen sa ma sun yi fushi da shi inda Allah yana nufin shine yayi fushin kawai zai ce izzahaba mughadiban shine zai zama haka a larabci ma'anar shayar da shine a kissar kaga Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake faɗa a cikin suratul safat cewa yi falawla annahu kana minal musaffihi lalabita fi batnihi ila yawmi yub'ath in banda dama can yana tasbihi to da a ciki zai rayu to amma wannan abinda Allah ya duba yana yi shine dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirata shi duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai kiyaye shi zai kuma bashi ta inda baya zuwa akwai Hatim al-Asam wanda kamar yadda malamai suka kawo kissar shi wani lokaci yazo zai tafi haji saboda haka da zai tafi haji sai ya zamanto cewa bashi da wani abun guziri wanda zai tafi da shi balle wanda zai kaiwa zai bawa iyalansa saboda haka sai ya gaya wa iyalansa sai shi tace kawai ka tafi sai ta tambaye shi tace kai mai azurtawa ne ko mai cin arziki ne yace a ni mai cin arziki ne tace to kawai ka tafi wanda yake azurtawa zai azurta a iyayenta da wasu ƴan uwanta suna ganinta kamar mahaukaciya haka saboda haka ya tafi ba shi da komai ya tafi ya shiga ayari yana shiga cikin ayari kawai sai kunama ce ta harbi ko kunama ko miciji duk kusan lafazin ɗaya ne a larabci sai ya harbi shugaban tafiya aka ce to yanzu ai je mai tawaida sai ya timula kan me ce ya iya shikenan yace ya mai tawaida ruqiya kenan ya samu sauki da ya samu sauki shikenan sai yace to duk cinka da shanka har a dawo yana kaina shikenan sai yace to Allah ya zuga abin da kamu saura iyalaina to su kuma gidan su kuma iyalan nasa kawai ya zamanto cewa kawai sarkin garin ya zo wucewa sai kishi ya kama shi saboda haka sai ya ce da Allah a dan leka wani gida a samu mai ruwa da aka samu mai ruwa yana sha sai ya ji ruwan yana da dadi sosai sai aka ce gidan waye wannan sai ya ce wannan gidan na hacimi al-Asam ya tafi haji shikenan ya sa dama takalmi na zinare da wasu abubuwa na zinare ya ciccire ya ce a basu ya ce kuma duk wanda yake son shi to ya ciccire abubuwan da ya sassa ya basu saboda haka haka aka miƙa musu aka basu da ko da Hatimul Asam ya dawo gaba ɗaya ya dawo ya same su da dukiya mai yawan gaske a lokuta da yawa za ka ga mutane da yawa yanzu a irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwarmu ta koma shi ne za ka ga mutum yana cewa ai in ma baka cin haram to ba zai ma yiwu ma ya zamanto ka ma iya rayuwa ba kai din banza da za ka ce ba za ka cin haram ba za ga mutane da yawa a bangaren aikin gwamnati suna kafa wuciya da wannan sai mutum ya ci haram har wasu ma za ga idan suka ta cin haram din sai su dinga kafa wuciya da cewa irin albashin da ake ba su dama bai ishe su ba dan haka za su yi ci ala kulli hal wannan yana daga cikin sirrukan da yasa za ka ga rayuwarmu ba ta da albarka saboda rashin tsayawa a iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ka kiyaye Allah madaukakin sarki to wallahi malam Allah zai kiyaye ka kuma zai azurta ka ta inda baka zato yana daga cikin wasu abubuwa na ban mamaki waɗanda suka taɓa faruwa a kaina waɗanda na taɓa ganin su a lokacin muna karatu a Madina dama muna zuwa cike ne in za mu passport shikenan sai ya zamanto cewa akwai wani kuskure da aka min a passport kuma da ba a gyarawa sai a Abuja wa ina aka ma kuskure a duniya a embassy din Najeriya kawai a Abuja ake gyarawa shikenan da na dawo sai na tafi domin a gyara mu wani babban ma'aikaci ya bani notes na tafi ina zuwa na je na samu wata mata ni ina ta tunanin zan gama al'amura na da wuri saboda ina da hanya ina zuwa sai mata ta ce min komai da komai dubu ɗari za ka kawo na ce mata kamayya ta ce to asalin kuɗin aikin dubu sittin ne amma ni ma kaga akwai kuɗin aiki na saboda haka shine zaka ba da rabo 40 din shine gaba ɗaya 100 kawai sai na tsaya ne shiru saboda lokacin farkon dawowa ta Najeriya ni ban yi zata ana cin rashawa free palo haka ba shikenan sai ne shiru sai ta kalle ni ta ce min nawa ka rage na ce mata a matsalar ni kwata-kwata ban saba da ba da rashawa ba shikenan sai ta tattaro takarduna ta miƙo min ta jiwo min akwai aboki a aikinta a kusa da ita sai take ce min ko ubanta ne ya zo nan in dai za a mai wannan aikin sai ya yi wani abu shikenan ni kuma na tattara takarduna na fita waje na kira wanda ya turo ni bai ɗauka ba na kira matar shi ta ma ba ta ɗauka ba wala abin da zai ba ku mamaki ina tsaye a daidai gurin kawai sai wani immigration sai ya zo ya durkusa sai ya gaishe ni sai ya ce malam me ya kawo ka nan sai na ce ma wallahi kaji za a ɗan yi min gyaran fasfod ne, akwai wani kuskure da nake da shi, to kuma an nemi na ɗan ba da ɗan cin hanci, to kuma wallahi ni ban saba bayarwa ba. Sai ya ce min mala ai ni ɗalibinka ne a Sunna TV, saboda haka ka zo mu je akwai wani oganta mu je mu mai magana. Shi kenan wani ikon Allah muna zuwa, shi ma da ya gani sai ya ga ya gane ni, shi ma dai sanayyar TV. Saboda haka sai ya ce min me ya faru, na ce wallahi gashi. Ya ce ai na ga ku kuna ta tattaunawa da ita. Na ce to wallahi kaji, sai ya ce to yanzu za mu duba fasfod ɗinka in dai ba matsala. Da haka yanzu ka je ka biya 33,000. Idan Allah ya kaddara an duba fasfod ɗinka ba matsala, zan kira ka za ka zo ka biya 22,500. To haka kuwa aka yi. Ka je na biya waɗannan kuɗin, kaga an kuka tara gaba ɗaya bai wuce 56,000 ba. Haka aka yi min, aka gama na tafi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa mala'ika Jibrilu ya yi busa a cikin raina cewa babu wata rai da za ta mutu face sai ta cinye duka arzikinta. Fattakullaha wa ajmilu fi talab. Dan haka ko ka kiyaye hattojin Allah, ka cinye iya arzikinka na halal, ko kuma ka ciwo ta haram, duk da haka ba za ka taɓa wuce iya wannan gurin ba. Akwai wani yaro wanda wata rana yana kwance a ɗakinsa, sai kawai wata yarinya ta ƙwanƙwasa mai ƙofa, dare ya tsala ana ruwa, ta ce tana neman mafaka. Shikenan kawai sai ya ba ta mafaka, saboda yadda ya ga irin Allah ya mata ƙira mai kyau, sai kawai ya kunna wuta ya dinga kara hannun shi a cikin wuta, saboda kawai wannan wutar ta tuna mai azaban lahira, don kai ya zamanto ya keta mutuncinta. Haka ya dinga kara hannun nan nasa wuta tana ƙona shi har safiya ta yi. To kuma wani ikon Allah subhanahu wa ta'ala, sai da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wannan yarinyar daga baya ta zama matar shi. Kaga wannan shine ma'anar ifazillah ya fuska. Da ya zamanto bai bi ta hanyar haram ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fito masa da ita ta hanyar halal. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. To galibi duk lokacin da mutum yake kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki zai fito masa da ta hanyar da baya tsammani. Kuma tsayawa a daidai haddocin Allah subhanahu wa ta'ala yana da mahimmancin gaskiya, yana daga ciki karka zalunci wani, karka cuci wani, kada ka shiga haƙƙin wani. Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kada ka yi. Kar ya zamanto saboda ka fi wani ƙarfi ya zamanto cewa ka shiga haƙƙinsa ko ka wuce gona da iri. Wannan dai yana daga cikin rashin kiyaye haddojin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kaga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Nisa da ya faɗi cewa matarka idan ta ma laifi, akwai matakai da za ka bi na ladabtar da ita. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna, ku yi musu wa'azi. Sai ya ce me? Wahjuruhunna, ku ƙaurace musu a wajen kwanciya. Sai me? Wadribuhunna, ku dake su. Fa ina tsanakum fala tabghu alayhinna sabila. Sai ya ce me? Me dalilin da yasa ya rufe wannan ayar da inna Allaha kana aliyan kabira? Menene dalili? Al'allama Abdurrahman bin Nasir Sa'adi wanda ya rasu a shekara ta 1393 yana cewa ƙarshen kowace aya yana da alaƙa da farkonta. Alimaha man amila man alimaha wa jahilaha man jahila. Menene dalilin da yasa ita wannan aya a karan kanta da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo rufe ta, ya rufe ta da inna Allah kana aliyan kabira. Dalilin da yasa ya rufe ta da inna Allah kana aliyan kabira shine saboda kar waɗannan matakan da aka baka na ladabtar da matarka ka wuce gona da iri. Idan ka wuce gona da iri to Allah yana sama da kai. Shine ma'ana inna Allah kana aliyan kabira, ma'ana Allah yana sama da kai kuma babba ne, da haka ya fi ka girma. Saboda haka idan ka zalunce ta ko ka wuce gona da iri wajen yin waɗannan abubuwa to kai ma akwai wanda yake sama da kai. Kaga wannan yake nuna maka cewa hatta irin malaman jami'a waɗanda za ka ga idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama akan ɗalibai zai murguɗa su, shi ma ya dinga tuna inna Allah kana aliyan kabira. Akwai abin mamaki sosai za a gani daga cikin ƴan uwanmu, wasu daga cikin ƴan uwanmu malaman jami'a, kaga yana da ɗalibi, akwai damar da zai iya barin wannan ɗalibin ya gama master's ɗinsa ko PhD ɗinsa a shekara biyu ko uku, amma sai ya dinga jan shi a shekara biyar shida bai gama ba. Ya shekara nawa bai gama ba. Akwai wani da aka bashi ba a rubutun wani, sai da rubutun ya wajen wata shida, sannan ya dawo da shi ya ce ba ɓangaren shi ba ne, ya ba wani abokin shi ya ce ya karanta. Sai da ya wata shida, wani ma sai ya shekara. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke na keta haddojin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda wani abincinsa gaba ɗaya ya dogara da wannan. Ba ma dai wani ba, kowa ma. Dan dai galibi ba wanda yake master's ko PhD dan Allah. Ko akwai? Yawanci ana yi ne saboda a samu abinci. Yawa ƴan kaɗan dai ba ko wanda ya je inda musulunci ne tsantsa ba, har waccan ɗin ma dai ba gaba ɗaya ba ne dan Allah. Saboda kaga gaba ɗaya abincinsa yana da alaƙa da wannan. To dan haka wannan dai yana daga cikin kiyaye hadojin Allah subhanahu wa ta'ala, ya zamanto cewa kakka taɓa wannan ɗin mutum, kuma hatta ɗalibanka da sauransu idan kana yin abin da ya kamata game da Allah subhanahu wa ta'ala, kana kuma bin hadojin Allah subhanahu wa ta'ala, za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka albarka. I'm sorry to say, wasu kalmomin za su yi zafi sosai, to amma muna faɗansu ne tsakaninmu da Allah. Ina ganina wasu malaman jami'a da za ka gansu a firgice, wasu alhakin ɗalibai ne. Waya ƙiko inda amrihi wa nahayi, ya tsaya daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi, da kuma daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi. Kuma ina faɗa ne tsakanina da Allah, ina fatan ƴan uwana malaman jami'a za su tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wani ɗalibi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su, su taimaka masa wajen ya fita. Duk kuma ban kuma yi kuɗin gora ba, dai su sawa'a, amma dai akwai waɗanda suke zalunta ɗalibai da yawa, kuma akwai hanyoyin da za su iya bi wajen su zamanto cewa sun fitar da su. Wannan dai yana daga cikin keta haddojin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana daga cikin abubuwan da zai sa Allah ya zara albarka a cikin rayuwar mutum. Kuma wani lokacin kamar yadda na faɗa, kai shi a firgice ko ka gan shi yana ta farfara, kuma lokacin ta bai ƙara so ba. Waya fifu inda amrihi wa nahyi, yana wajaba ga mutum ya zamanto ya tsaya a daidai inda aka umarce shi da kuma daidai inda aka hana shi. Wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske, cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da abu, ya zamanto ka tsaya a daidai inda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka. Saboda haka bai halatta ka ƙara wani abu ba sama da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi, ko kuma sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi. wannan malam yana yin hani ne game da abin da ake cewa bid'a, mana farar da wani abu a addini wanda babu shi a littafin Allah ko kuma a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Akwai idan aka ce bid'a, ana magana akan abin da yake da alaka da addini. Dan haka duk abin da aka farar wanda bai da alaka da addini, to ba a kiran shi bid'a, ba a kiran shi fararren abu. Dan haka yanzu mutumin da ya zamanto cewa yayi rediyo ko yayi jirgin sama, ba za a ce yayi bid'a ba. Shi yasa riwaya wasu take mashhuriya a hadisi na 40 hadisi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Duk wanda ya farar da wani abu a cikin al'amuranmu wanda baya ciki, to abin juyarwa ne. Akwai wata ruwaya da ta zo, duk da ban yi bincike da yawa kan ingancinta ba, amma ruwaya ce wasu malaman sun ambace ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahadatha fi dinina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Ita bid'a, kamar yadda malamai suke faɗa, cin gyaran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islam dinan. Sai dai akwai abu da yawa wanda waɗanda suke tsanantawa akan mas'alar bid'a, wasu daga cikin su basu gane shi ba. Shine akwai bambanci tsakanin bid'a da kuma abin da malaman usulul fiqh suke ce masa al-maslahatul mursala. Abinda ake nufi da al-maslahatul mursala shine abinda ba a samu wani dalili na shari'a ya haramta shi ba, ba a samu wani dalili na shari'a ya yi umarni da shi a karan kanshi ba, amma kuma duk lokacin da aka tabbatar da wannan abin, za a tabbatar da wata maslaha, kuma shi ma wannan abin akwai general dalilai na shari'a waɗanda suke nuni isuwa biyan shi. Wannan shi ake kira maslahatul mursala. Saboda yana daga cikin kuskure shine da yawa idan aka kawo wa mutum bid'a sai ya dinga kawo wasu abubuwa, ya ce su Sayyidina Umar da Abubakar da Uthman sun yi umarni da tattar Al-Qur'ani, alhalin kuma Annabi bai ba. Kurkuku da sauransu, irin abin da ake sawa a kan hanya, irin traffic din nan, kaga duk babu shi a Qur'ani, babu shi a hadisi. Saboda haka waɗannan duk ana kiransu masalihul mursala. Sannan kuma asali ma la tuqsadu biha ad-din. Dan haka dai a takaice daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata mu fahimta shine bid'a tana shiga cikin addini ne sanka. Duk abin da ba addini bane bid'a ba za ta shiga ba. Saboda haka yana daga cikin jahilci mutum ya zo ya ce maka jirgin sama bid'a ne, ya ce maka mota, rigar da kake sa fanka, duk wannan yana daga cikin jahilci. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce fi amrina hadha. Dan haka akwai bangarori guda biyu game da waɗanda suke yin magana akan bid'a. Akwai waɗanda suke sakaci, akwai waɗanda kuma suke tsanantawa, wanda za su ce komai bid'a ne, shi ma wannan kuskure ne. Khairul umuri awsatuha, yana daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa shine bid'a ba ta shiga cikin wasa'ilul ibada. Abinda ake nufi da wasa'ilul ibada shine abinda zai kai zuwa ga ibada ko ya taimaka wajen yin ibada. Da aka yanzu jan carbi ba bid'a ba ne, a zance mafi inganci. Saboda ba wanda yake jan carbi da niyyar ya nemi lada, kawai kiyaye kirga ne, haka ne mana kiyaye kirga ne. Duk mutumin da ya haramta carbi, to ya wajaba gare shi kuma ya haramta makir fanti kiran sallah dukkan su ba su da bambanci saboda kamar yadda ake amfani da makir fon domin a isar da sakon zuwa inda bai ji ba kuma anabbahar da gafalallu wanda in ba a kira sallah ba ba su zo masallaci ba to haka shi ma carbi ana jan shi ne domin mutum ya zamanto ya kiyaye kirgar da yayi amma ba wanda yake jan carbi wai dan ya samu lada haka zaman makoki a wajen wasu malaman shi ma akwai wahalar gaske a siffanta shi da bid'a duk da akwai malamai magabata da suka siffanta shi da bid'a amma shi ma zaman makoki yafi kama da al'ada ba wanda yake yin zaman makoki da niyyar ya samu lada yana zaunawa ne kawai don a rage mai zafin mutuwar da yake saboda haka yana da kyau a yi mana fahimta mai kyau ala kulli hal mas'alar bid'a mas'ala ce wacce take buƙatar karatu mai zurfi kuma kamar yadda na gaya muku mutane sun kasu uku a mas'alolin bid'a akwai masu tsanantawa wanda kusan komai idan kai za su ce bid'a ne akwai kuma masu sakaci wanda komai akai ko da ya saba abin da annabi ya yi za su yi kokari su kwakulo mai guri akwai kuma tsakatsaki wanda shi ne abin da ya fi dacewa muna da fatoyi akan jan carbi wanda yake so zai iya samun ƙarin bayani in ya yi rubutu a Google ya rubuta zan iya jan carbi ko ko bid'a ne zai samu cikakken bayani akwai kuma zaman makoki a musulunci shi ma mun kawo mazabubin malamai kuma mun yi marar jayar abin da muke ganin shi ne daidai abin da zai ba ku mamaki shi ne akwai Imamu Ahmad bin Hanbal akwai Ibn Abdulbar dukkansu suna halatta zaman makoki saboda kaga cewa bid'a ne yana da wahalar gaske tare da cewa akwai kurakurai da yawa da ake yi a cikin shi na yawaita cin abinci da kuma tsawaita shi wannan yana daga cikin mushkiloli wanda yanzu da yawa za ka ga idan ma aka maka mutuwa gaban ka zai iya faɗuwa sai yanzu wani lokacin gara a ce bikinka za a yi da a ce an maka mutuwa saboda bikinka kila ka yi watanni kana shiryawa amma wani gidan makoki da na je daga an ɗauko shi tukunya lamba 30 an ɗora to abin da ya ban mamaki shi ne wata rana da muka je ta'aziyya gidan wasu talakawa nan ma sai na ga lamba 30 aka ɗora to sai na gane duk abin ya zama kawai ya zama kamar cin kasuwa ala kulli hal tsakani da Allah bid'antar da mutane akan abu yana da tsananin buƙatar dalili yana kuma da tsananin buƙatar duba ƙa'idoji na shari'a kafin ka ce abu kaza bid'a ne dan haka tsayawa tsakatsaki shine daidai saboda haka shine ma'anar wayar ifa inda amri wa nahi saboda haka wannan yasa Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya zauna ya ga wasu mutane sun zauna sai wani a ciki ya ce ku yi tasbihi guda 100 wani sai ya ce ku yi halala guda 100 haka sai ya ce musu sahaba ina kuka samu wannan ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk basu mutu ba sai suka ce wallahi muna nufin alkhairi ne sai ce ai wanda yake nufin alkhairi da yawa wani yana nufin alkhairi amma ba shi samu ba yace ai shine sai yake cewa ai da yawa mutum yana nufin alheri ba zai same shi bai ce da kun zauna kun kirga munanan ayyukan kyawawan ayyukan ku dai na san Allah yana rike da su ba za su bata ba amma da kun kirga munanan ayyukan ku wannan zai sa ku ƙara nisantar su dan haka ibadoji na shari'a duk abin da shari'a ta yi shiru a kan shi Imam Shatibi a cikin littafinsa Al-Muwafaqat da kuma littafinsa Al-Ihtisam musamman dai Al-Ihtisam ya yi magana mai kyau a kan abin da yake da alaƙa da bid'a dan haka duk abin da shari'a ta yi shiru a kan shi a zamanin da ake saukar da wahayi kuma akwai sababin da zai sa a yi wannan abin ba a yi ba, kuma ba abin da ya hana, to wannan yana nuna shari'a ba ta buƙatar abu. Saboda haka yanzu daga cikin wannan kamar da shi Shatibi ya kawo irin tara mutane da yawa a yi zikiri a murya ɗaya, kaga sabu annabi wajen 100,000 ya bari da wani abu, amma ba su taɓa taruwa sun yi ba. Wannan yake nuna shari'a ba ta buƙatar irin wannan siga. Tunawa da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma ba a taɓa samu an yi ba sai bayan shekara ta 400 da wani abu. Wannan shi ma yana nuna ba a da buƙatar shi. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi na 40 na Nawawiyya yake cewa idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fastanibuhu. Dan haka idan umarni ne ka tsaya aka ce ayi nafila raka'a biyu a guri kaza kalfa maqami Ibrahim raka'a biyu, ta farko Fatiha da qul ya'ul kafirun, ta biyu Fatiha da qul huwallahu ahad, bai kamata kai hudu ba, daidai inda aka hana ka tsaya ana ba ruwanka da zina, ba ruwanka da sata, duk waɗannan abubuwan ka nisance su. Wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yasqat alayhi, Allah subhanahu wataala ya umarci bayan sa da tuba. Dan haka mallam yake cewa anan ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tun kafin yayi fushi da shi, kamar yadda yazo a cikin hadisi idan bawa ya zunubi to za a yi wani dugu a cikin zuciyarsa, idan ya tuba sai a huce, in bai tuba ba to sai wannan dugun sai a ƙara daga masa zuciyar ta rami. Shine kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Da ga shi sai za a gani su ko a jami'a za a gani wani zai iya rungumar mace a gaban mutane kuma a tafa ayi dariya, wani ustaz din kuma idan ya dan gogi farcen mace sai ya wuni yana istighfari, saboda shi wancan zinubin ya riga ya mai kanta a zuciyar shi. Saboda haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da kai, saboda haka gaba ɗaya sai ya zamanto zuciyar ta ka sai ta rini ta yadda kwata-kwata zunubin ma ba za ka iya ganin shi ba a matsayin zunubi. Dan haka ya wajaba mutum ya yawaita tuba zuwa ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la astaghfirullah fil yawmi ya tamarra, a wata ruwaya kuma akthar min 70 marra, kullum ina tuba zuwa ga Allah sau 100. Ko istighfari nawa muke taram ma ba mai. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون. Dan haka ya wajaba idan mutum zai tuba ya zamanto ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tun kafin Allah madaukakin sarki ya fushi da shi, shine ma'ana qabla an yasqata alai. Yana kuma daga cikin fushin Allah shine ya rufe zuciyar taka ka daina ganin zunubi ma ba zunubi ba. Wallahi za ku yi mamaki, a gabana wani mutum a gabana yake cewa ya ce wallahi shi da ya je Saudiya bai je fushi ɗan ba saboda abokin shi ne. Wallahi wani mutum ya mutu kuma, kuma ban yi zaton ya tuba ba. Wallahi a gabana ya ce yake ba da labari ya ce wallahi shi bai je jifan shi ɗan ba. Dama wannan ɗinsa ne, dama abin nan a dan kan wasa ne biya mai kuɗi, shi ma yace da kawai ya bashi kuɗin ya yi amfani da su ya fiye je hajjin nan, to amma da aka ce mai ya je hajjin da ya je yace bai je fushe ɗan ba. Wannan shi ne asalin kalla bar rana. In gana tafsirin ayar in baka samu misali ba, wannan kawai ya ishe ka misali, saboda shi ya yace cewa shedan din ma tare suke. Da haka shi a zatansa idan an je jifan shedan a gurin yake saboda haka shi yasa shi yake ganin ba zai jefe shi ba. Yana daga cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala a kan mutum ya zamanto ka ga mutum yana fifita duniya a kan lahira. Duk wannan yana daga cikin alamomin taɓewa. Kaga yanzu mutum zai iya sa a kashe mai wani don kawai ya tabbatar da duniyarsa, zai iya sawa a je kabari a yanko mai kunnen sabuwar gawa saboda kawai ya zamanto ya wannan ya sama abin da yake. Akwai wani mai wa'azi Allahu a'lam bi sihhatil qissa da ya taɓa jin shi ya je yana ba da labari, wata mace ce ta je ɗawaki. Ta je ɗawaki Ka'aba, kawai ita ne ta ga mutane suna zagaya amma ita ba ta ga Ka'aba. Ta tambaya ta ce ita ta ga ana ta ɗawaki amma ita ba ta ga Ka'aba nan ba. Aka nuna mata ta ce ita ba ta gani, to shi ne sai aka ja ta gefe aka ce amma tsakaninki da Allah ba wani zunubi da kika taɓa yi. Ta ce to ita dai daga cikin abin da take tunawa shi ne tana da miji, kuma mijin nan nata tana da kishiya, da haka ita ta so ta raba wannan mijin nata da kishiyar tata. Da haka wani mutum irin bokayen nan ya bata laya ya ce mata ta je ta samu sabuwar gawa ta saka mata a baki a rufe. In dai aka je aka rufe wannan gawar da wannan laya, to har abada kuma yadda wannan mata ta rabu da duniya, to ita ma har abada sun rabu da mijin kenan. Ta ce shi kenan kuwa sai aka samu cewa wata uwarta ta mutu, sai ta ce ita za ta yi mata kwanan, ita za ta zauna da ita a yi kwanan kesu. Ta ce kuma don Allah tunda dai makusanta ne su, haka suke ƙudda-ƙud, don Allah ita kaɗai ma ta isa, ka a haɗa su da kowa. Haka ta buɗe bakinta ta saka mata layin. Shi kenan aka je a ƙarfi ta, tunda aka ƙarfi ta mata taɓa ta ba ƙara ganin ta ba. Wannan duk yana daga cikin fushin Allah da taɓewa. Duk lokacin da mutum ya ga cewa zai iya sarayar da addininsa saboda neman duniya ko kuma saboda neman duniyar wani. Insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ci gaba da magana akan tuba da kuma sharaɗansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kai mai tambaya? Salam.
Ana gaba da shin yau ita aiki ya yi nauyi ga wanda shin duniya ya kan shafi zuwa? Baba ya kasa shi yana aiki da muna yin duniya. Shin duniya ya kan kai har zuwa da zuwa da ya shi?
Iya kaiwa izuwa ga 'ya'yan shi, ko kuma dai aƙalla ba za su amfana da babansu ba, tunda dai Allah maɗaukakin sarki yana yi wa mutanen kirki alfarma. 'Ya'yansu suna iya cin gajiyarsu idan mutanen kirki ne, ko wallazina amanu alhaqna wa ma alatnahu min amalihim min shay. So idan mutumin kirki ne, kaga Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sa wannan abun 'ya'yansa su amfana da shi. Kaga yanzu wannan Khidir da Annabi Musa da suke yawo da suka je wannan bangon ya faɗi, a shi kuma ba a ba su ma abin da ake ba wa baƙi ba. Kaga ya tayar da shi ne yaran su ci alfarmar babansu. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini sai ce wakana wakana abuhu masaliha shine mahalin shahida aya kaga baban su managarci ne saboda haka akwai abin da suke ce masa al'irqu tassas al'irqu dan haka indai ya zamanto cewa akwai uba mara kirki to haɗe shi ma yana da kyau kakka aura saboda za a iya samun tasiri ala kullun dai zinibi yana iya yin tasiri shi yasa in mutum zai yi aure ma in uban mutumin banza ne to yana iya bari saboda wannan sai dai in ya gamsu da nagartar yarinya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abin da ya ga yawa matar rifa shine hatta ya zuki usaila take wata zuki hatta ya zuka usaila take wata zuki usaila tau shine so duk auren da aka yi na miji da mata inde ba a samu saduwa aure ba baya halatta ta ga mijinta na baya wannan general rules ne okay saki ɗaya na farkon ya mata a an saki na ɗaya ne ai ba matsala na yi zaton open saki ɗaya idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ta je ta auri wani ba a sadi ba aka sako ta za su iya yin aure koda wancan bai ba su sadi ba saboda za ku kaddara ne koda ba ta aure shi ba ma ya halatta ta ƙara auren shi a siyan sake sabon aure tunda ai ta gama idda in dai ta gama idda koda ba ki aure ba a ta yi yawa tambayar ka na yasa ni ce ka je ka duba fitawanmu zan iya jan carbi ko covid a ni sunanta kenan in ka da ka sa a google ko a facebook in dai ka rubuta wannan zan iya jan carbi ko covid a ni duk mun yi bayani cewa yi da hannu ya ci amma kuma ba za a iya cewa bid'a ba ne saboda shi ba ibada ba ne bid'a kuma tana shiga cikin ibada ne kuma wannan ita ce maganar su Ibn Uthaymeen da wasu malama ba ni na fara faɗanta ba saboda haka in ka je fatawa wajen shafi ɗaya ce duk za ka ga mun yi bayani insha Allah har da wanda suke jama don a ce su zakirai ne duk akwai a cikin fatawar in ka koma insha Allah Allah baya ya ka zunubin wani. Shi yasa ga ya da hadisi annabi da siffarsa masiyaci shine wanda a ranar lahira zai zo yayin sallah ya zaka yi da ya ga Allah amma kuma ya zalunci mutane sai ya zo biyayya ga Allah ba su kashe shi ga aljanna ba saboda ya cuci mutane da yawa to ga wancan a baya daga shi za mu rufe saboda yanayin lokaci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. idan wani abu ya dan ba wuce bane akwai abin da malaman usul suke ce mai al'ada muhakkama galibin ma'aikatu an riga an sani idan dai aka dauke ka aiki hakan dan jima ba a biya ka ba amma kuma a ka'idar gwamnati in dai ka yi assumption of duty daga baya za a biya ka hakokin ka duka haka ne ko so ka ga wannan ba wuce bane na cewa in wani abu ya gitto ka ci sannan abu na biyu shine a Ofa din nan fa kai ne kai sai ne kace za ka yi aikin kuma matsalolin nan ka san da su ka san komai kai sai ne kai rubuta agreement cewa kai da za ka so ka ga yanzu bai maka azuwa dan gwashi shine wato akwai hanyoyi da yawa da Allah yake zara albarka a dukiyar mutane ba su gane kaga daga cikin hanyoyi shine ya zama kana samun kudin amma baka san inda suke zuwa ba akwai mutane da yawa irin waɗannan ko Allah ya jarabe ka da wata rashin lafiya ko a kanka ko a iyalanka akwai wata mace ƴar Gwambaja da take kai guragu Saudiya ta kai su Saudiya ta sarar da su kusan ana sararwa daga nan idan ka biya mai kudin jirgi da komai misali 200,000 idan ka je in ka samu 100,000 da shi sai ka siyarwa da wani shi ana yi duk haka aiki a Saudiya saboda haka a takaice ita sana'a ce kenan ta kai guragu ta ci riba da su ta tara kuɗi da yawa Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta da wani ciwo a cinyarta kusan duk kuɗin yayin da suka shiga cikin cinyarta so abu na biyu kuma shine daga cikin hanyoyin da Allah yake kwashi albarkar dukiyar mutum shine Allah ya jarrabe ka kai ta tara kudin ka kici ya zirin waɗanda za a ce mutum ya saci biliyan 100 kawai hisabi ya tara a kan shi amma dai waɗannan ba zai ci ba har ya mutu ma ba zai ci ba ko yanzu cikin sojojin da suka zo a gwamnatin baya akwai wanda duk wata sai an canza mai miliyan 500 zuwa dala to me fa'idar irin waɗannan kudin duk wannan yana daga cikin hanyoyin da Allah yake zarewa mutum albarka kuma yanzu akwai misali na tili da zan ba ku kowa kuma na san zai gane da yawa zaka ga ma'aikata biyu ɗaya ya fi ɗaya albashi kuma kila wanda ma ya zamanto cewa sai ga wanda bai kai albashin ba ya fi mallaka abubuwa na more rayuwa fiye da wancan kuma galibi duk kuɗin da ka gaba ta ajiyewa to akwai ayat tambaya akan su garan banza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh